والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا ليهدموا أولا يمتي ثلاثة هدوغة رمضان شكرة دبو ديد دلي هدود ثلاثين دبير na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine daya ga watan bakwai a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da darussan mu a wannan wata mai albarka daga tafsirin Alkur'ani mai girma wanda malamai suka yi, mu kuma muke kokari mu karanta mu fahimta. A jiya mun fara darusa ko darasin da yake da alaka da tafsirin ayar nan mafi girma a cikin Alkur'ani, wato ayatul kursi. Mun fara magana a kanta, za mu tashi kai inda malam sa'idi yake cewa wa qawluhu al-hayyul qayyum. Mun fara nan sai muka tsaya ko lokaci bai isa ba, to za mu faro daga nan din. Bayan dama ya bayyana mana, mun kuma karanta ma'anonin faɗin Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Nan ne inda zamu ci gaba ko yace wa qawluhu al-hayyul qayyum, faɗin sa da yace al-hayyul qayyum, yace hadhani al-ismani al-karimani yadullani ala sa'iri al-asma'i al-husna dalalata mutabaqatin wa tadammunan wa luzuma. Waɗannan sunaye guda biyu masu daraja masu karimci manya suna mana nuni zuwa ga sauran sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ta hanyar waɗannan sunaye za mu fahimci sauran ma sunayen Allah. Dukkanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala baki ɗayansu wanda ba su da iyaka, waɗanda dai ambata mana iya wanda muka ji ne a Qur'ani da wanda kuma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana, amma sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ba su da iyaka, kamar yadda siffofinsa na kamala ba su da iyaka. Da sunayen Allah da siffofin Allah ba taƙaitattu ba ne zuwa ga wani adadi. Hadithin nuna mana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana akan sunaye 99 wanda ya haddace su, ya kiyaye su, ya aiki da su, zai shiga aljanna. Yana mana nuni akan a cikin waɗannan sunaye ne idan mutum ya kiyaye waɗannan 99, kowanne 99 kai ya samu ya iya riƙewa, ya aiki da su, ya haddace, to zai shiga aljanna. Ba a nufin cewa sunayen Allah guda 99 ne. Wannan dai na san mun taɓa magana akan wannan a wata shekara da ta gabata, amma ba laifi tunatarwa akai. To yace dai wannan sunaye guda biyu al-hayyul qayyum suna ishara, suna nuni ga sauran sunayen Allah baki daya. Zaka iya fahimtar sauran sunayen ta hanyar wannan, ka iya cewa abinda malami yake nufi waɗannan sunaye sune ginshiki na sunayen Allah subhanahu wataala baki daya. Ta hanyar me suke nuni zuwa ga sauran, yace dalalata mutabaqati wa tadammunan wa luzuman. Ko da ce waye dalalata mutabaqatin wa tadammunin wa luzum, ya zama da tadammun da luzum an yi aƙafin su akan mutabaqa. Wannan shine abin da malamai dai suka saba yi, amma la'alla abin da ya sa yi nasaba ga tadammunan da luzuman yayi akafi ne akan dalala mana dalalata mutabaqatin sai kuma yace har yanzu waɗannan sunaye al-hayyul qayyum tadullu ala sa'iri ko yadullani ala sa'iri al-asma'il husna tadammunan wa luzuman abinda sai yayi nasban kenan ban sani ba haka yake a wurin ku yawa amma asali da cewa zai yi dalalata mutabaqatin wa tadammunin wa luzumi me yake nufi da waɗannan kalmomi guda uku kalmomi ne da malamai a bayanin da suke da ko dangane da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin tauhidi akwai wani abu na dalalatul alfaz inda yake malaman mantiki da ilmul kalami suka fito da shi da yake taimakawa mutum ya rika fahimtar zance to daga irin waɗannan akwai wannan lafuzza guda uku dalala ta mutabaqa dalala ta tadammuni da kuma dalala ta luzumi ko al-iltizam suna cewa abinda ake nufi da isu waɗannan kalmomi dalalatu mutabaqa shine dalalatul lafzi ala kamili ma'anahu duk lafazin da in aka yi amfani da shi yana nuni zuwa ga cikakkiyar ma'anarsa gaba daya ta kowane bangare zan bada misali idan za ku gane insha Allah shi ake ce ma dalala ta mutabaqa tamka shine ma'anar mutabaqa wannan kaza tamkar kaza ne daidai wa daida suke in ka ce kenan al-hayyul qayyum sunayen nan guda biyu suna nuni zuwa ga zatin Allah da sifofin Allah subhanahu wataala baki daya kamar misali suna bada bai zai gama fassarar kalmomin guda biyun sauran sai mu zo mu bada misali dalalatul mutabaqa dai shine a ce lafazi yana nuni zuwa ga ma'anarsa cikakkiya shi wannan lafazin kun fahimci wannan dalalatul tadammun kuma ita ce dalalatul lafzi ala juz'i ma'anahu a ce lafazi yana nuni zuwa ga juz'i wani bangare na ma'anarsa ba dukan ma'anar ba akwai wani abu da ya kunshe shi to wannan abin da ya kunsa wani bangare ba dukan ba shi ake ce ma ya yi dalala zuwa ga wannan ɗayan tadammuna ma'ana ya kunshe shi zan ce damina dama abu anar abun a larabce abu kaza ya kunshi kaza ma'ana cewa wani abu ai ya kunshi abu ne idan wanda ya kunsa din ya fi girma ai ko to lafazin girmansa yana da fadin da in aka ce ya shafi kaza to ya shafi juz'insa to shine tadammuna iltizami kuma suka ce shine dalalatul lafzi ala ma'anan kharijin an ma'anahu ko ala shay'in kharijin an ma'anahu shine wani abu yayi nuni zuwa ga wani abin daban da ya fita daga asalin ma'anarsa ta hanyar cewa zaka ce in har wannan lafazi yana nuna kaza to ya lazimci kenan yana nuna kaza kuma yana nuna kaza to la'alla in na bada misali za ku gane daga cikin sunan Allah subhanahu wataala akwai sunan al-khaliq ko me ma'ana al-khaliq mahalicci to idan kace al-khaliq wannan sunan ya kunshi abubuwa biyu ya kunshi zatin Allah subhanahu wataala mana yana nuna maka mahalicci sannan kuma yana nuna maka akwai halitta ko yana nuna maka mahalicci shine Allah subhanahu wataala da kuma ita kanta halitta domin inda ba halittar ba a ce an yi halitta ba mun fahimci abu don haka wannan in kace al-khaliq mutabaqatan yadullu ala al-zati was sifa yana nuna maka zatin Allah yana nuna maka sifar halitta idan kuma kace al-khaliq har yanzu sunan Allah al-khaliq yana mana nuni zuwa ga halittar ita kadai to wannan tadammunan ne ba mutabaqatan ba haka nan kuma idan kace al-khaliq yana nuni akan zatin Allah madaukaki ba tare da cewa yana halitta yayi halittar ba ko ita halittar ba shi ma wannan menene tadammunan saboda me al-khaliq bima'ana az-zati zatul lahi tabaaraka wa ta'ala da kuma ita halittar in ka hada shine
lafazin al-khalqu ke nuni zuwa gare shi ta bangaren mutabaka in ka ware daya cewa al-khalqu yadullu ala wannan banda wannan to shine tazammuna kun fahimci abin insha Allah to menene kuma misalin har yanzu a cikin wannan misalin da zai nuna mana iltizami abin da ke nuna mana iltizami a wannan misalin in ka ce al-khaliqu sunan Allah al-khaliqu yadullu ala al-qudrati wa yadullu ala al-ilmi li'anna al-khaliqa la yakunu khaliqan illa ma al-qudrati wal-ilmi kuma jannan ma'ana sunan al-khaliqu har yanzu kuma yana nuna maka kudirar Allah domin da babu kudura da halitta ba ta yi ba to wannan ai kaga lafazin al-khaliqu daban da lafazin me al-qudra qudra wani abu ne daban al-khalqu ma wani abu ne daban shi yasa sai suka ce wannan lafazin al-qudra mun fahimce ta ne iltizaman ma'ana ya lazimci in dai mai halitta ne shi to ya zama yana da iko yana da ilimi yana da hikima kun fahimci wani abu tsakani da Allah to wannan shi suke nufi da dalalatul mutabaqa da kuma tadammuni da kuma mene iltizami Allah ya sa an fahimta din to wannan shine to abin da yake so ya fada shine wannan sunaye na al-hayyu da al-qayyum daga wannan sunan guda biyu zaka iya fidda duk sauran sunayen Allah ko dai ya zama mutabaqatan in kace al-hayyu yana nuni zuwa ga zatin Allah da kuma siffar rayuwa din ko ko ya zama tadammunan domin an ce al-hayyu to la al-hayyu labudda an yakuna lahu zatun wa asma wa sifat duk wani abu wanda yake mai rai to yana da sunan sa yana da sifu don haka anan duk sauran sunan Allah sun shigo wannan wuri shine tadammunan ya kunshe su iltizamun kuma in aka ce al-hayyu musamman mun faɗi madama mai ake nufi da al-hayyu shine wanda yake shine rayayye kenan rayuwar wani abu wanda ba shi ba tana da alaka da rayuwar sa ne daka sauran abubuwa ma masu rai asalin rayuwar su sun samu ta daga rayuwar Allah ne shi ya haifa shi ya halicce su da ba dan shi ba da ba a same su ba dan haka dai in ka bi wannan kaida ta mutabaka tadammun da ta iltizami duk sunayen Allah za su iya komawa zuwa ga al-hayyul qayyum shine abin da yake faɗa mana Allah sani yanzu kun gane to mu koma mu ci gaba dalalatul mutabaqatin wa tadammunan wa luzuman kamar da ya ambata ana sai ce fal hayyu gashi yadda zai bayyana mana misalin ya fito sosai yace fal hayyu shi sunan Allah al hayyu shine mallahul hayatul kamila in an ce al hayyu shine wanda ke da rayuwa kammalalliyar rayuwa babu na kafa a cikin ta al-mustalzimatu li jami'i sifatiz zati wannan rayuwar da kammalalliyar da ta kunshi ta lazimci a samu dukkanin siffofin zati duk siffar zati ta Allah subhanahu wa ta'ala to lafazin al-hayyu ya kunshe ta domin in babu rai mai fa'idar a faɗi sauran siffofin kun gane to anan abin da yake tafi kenan ya lazimci tunda an ce al-hayyu ne shi to sauran siffofin ma za su samu ilimi zai zo kudura za ta zo ji zai zo idan babu rai ai ba ji ba gani ba ilimi ba komai kun fahimci wannan tunda ko Allah shine al-hayyu to me rai shi za a dangana wa ilimi a dangana masa gani a dangana masa ji kaga wannan shine abin da yake nufi iltizaman ya lazimci in dai mai rai ne to waɗannan sauran siffofin ma duk za su samu ne kaga kenan ya zama daga cikin asalin sunayensa al-hayyul qayyum shine asalin da sauran sunayen ma suka samu gurbi ta hanyar ko ta dalilin su Allah sai an fahimci wannan sai yake cewa kas-sam'i wal-basar kamar ji da gani wal-ilmi da kuma ilimi wal-qudrati da qudra wa nahwu zalika da makamantan waɗannan dukkanin su tunda an ce masa mai rai ya ce shi mai rai ne kuma tabbata mai rai ne to ya samu yana da waɗannan sufofi ɗin akwai abin da ya sani akwai yana gani yana kuma ji duk mai rai haka yake to amma ran Allah daban ran sauran halitta daban shi yasa malamai suke cewa lafazin al-hayyu gashi dai suna ne na Allah daga cikin sunayensa shin ana kiran wani ma al-hayyu wani wanda ba Allah ba ها شي القران يا فدا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يا فدا وانا ايكو كاجي يا فدي حد ما الف ولام وان ما انا كنسا الحي dan adam shi ma hayyu ne za a ce masa hayyun in ana nufin a ce daya daga cikin masu rai ne in kuma da siga ta ma'arifa ne in an ce masa ma alhayyun kamar yadda ya ambata a qur'ani yukhrijul hayya kaga sa masa alif da lam yana fidda rayayye min almayyiti daga matacce ya fidda matacce kuma daga rayayye to nan malamai suna cewa haduwa ce aka samu da dacewa aka samu da ittifaki tsakanin sunan Allah da sunan halitta amma haduwa a suna baya nufin haduwa a hakika rayuwar Allah daban rayuwar dan adam daban haka ne ko ba haka ba duk da sunan su rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala a wurare da yawa ya kira dan adam mai ji mai gani ko hal ata ala al-insani حينًا من الدهر حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيرًا هذا شيء معنى يتي سميعًا بصيرًا من سمي أن أدم يزم سميعًا نشي كما بصيرًا tare da wurare da Allah madauki yana kiran kansa shine sami'u shine kuma basir to nan me ake nufi malamai suka ce ittifaqi a suna la yastalzimu al-ittifaq fi al-haqiqa wannan na san la'alla daga cikin ku akwai wanda basu manta ta ba mun taba ambata a wasu darussa a baya al-ittifaqu fi al-asma'i la yastalzimu al-ittifaq fi al-haqa'iq kasancewar an yi tarayya a sunan iri ɗaya ne to hakikanin ba iri ɗaya bane jin Allah daban jin dan adam daban Allah subhanahu wataala jin sa ji ne da ba shi da shamaki dan adam fa jin sa yana da shamaki sai abin da ke kusa da shi yake ji yanzu idan wani yana ba wai a wani gari ba ma a nan garin a wata unguwa ko a nan unguwar ma a cikin wani gida yana ta magana ba za ka ji ba Allah ku komai yana ji haka nan gani ganin Allah ba shi da katangar da take kare shi duk inda ka shiga duk wuyan da kai Allah na ganin ka dan adam fa wanda ke tsaye yanzu a bayan a gaban masallacin nan yana maganar sa yana tsaye a ina yake a tsugune yake ba mu sani ba saboda ba mu gan shi ba dan haka ashe mu ganin mu da jin mu mai na kasa ne ganin Allah da jin Allah babu na kasa kamar lalle to haka nan alhayyu din nan dan ya ce yana fidda alhayy min almayyit rayayye daga matacce baya nufin wannan alhayy irin hayatin sa ne hayatul lahi hayatun kamilatun lam yasbiqha adamun wala yalhaquha zawal rayuwar Allah rayuwa ce cikakkiya wadda a can baya ba sai da aka samu rashi sannan aka samu wannan rayuwar ba sai da aka samu mutuwa ba sannan aka samu rayuwar kamar mu yadda na ba mu misali jiya haka nan kuma nan gaba zawalin ba zai zo ya same ta ba mana ba za a zo a samu lokacin da za a ce Allah ya mutu ba Allah ba ya mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut kai tawakkali ga Allah mai ran nan wanda ba ya mutuwa ashe sauran mai rai ko yana da rai mutuwa za ta zo masa to dan haka ashe kenan duk sunan Allah subhanahu wataala yana nuni zuwa ga ko akai sunan alhayyu yana nuni zuwa ga sauran sunaye to shine abin da ke fada anan yake cewa ina ne ko na tsallaci ko na koma wani gun da ba yawa sai ke cewa wa nahwi zalika yace wal qayyum abinda ake nufi da al qayyum kuma huwa alladhi qama bi nafsihi wa qama bi ghayrihi mun yi bayanin wannan je shi ba ko wanda yake tsaye da kansa kuma yake tsaye da wani in an ce qama ala shay'i ma'anarsa daban da qama bi shay'i haka ne me bambanci qama ala shay'i shine ke kula da abu kaza qama bi shay'i kuma yana rataye da abu kaza don haka Allah shine alqa'imu ala kulli shay'i shine mai lura da komai da komai kowanne abu kuma qa'imun billahi la ala Allah, ko kowanne abu yana rataye ne, rayuwarsa tana da alaka ne da Allah. In ba Allah ba shi, Allah kuwa ba dama a ce babu shi, haka ne Allah ne yake gudanar da rayuwarsa. Don haka shi din ba shi da wata rayuwa sai wanda Allah ya so, ba shi da wani numfashi da zai iya karawa kansa, ba dama ya karawa kansa kwanaki. A shekenan rayuwarsa wace iri ce, tana rataye ne da yadda Allah ya so da ita. To kun ga shi ne ma'ana, shi yasa kun ga a cikin Alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan maza da alaƙarsu da mata, me yake cewa? Ar-rijalu qawwamuna me yake? Alal nisa'i. Kun gani? Maza su ne masu tsayuwa, ma'ana masu kula, su ne masu iko akan mata. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai iko akan kowa da kowa. Shi yasa yake cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, kamar da ya faɗa cikin suratul ra'd, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ai kaman yana cewa ne kaman laysa kadhalika, yanzu wanda yake tsaye da rayuwar kowace rai da abin da take tsoruta yayi daidai da wanda ba haka yake ba, ba haka ba, mana bai daidai ba. Allah duk wani mutum rayuwarsa tana rataye ne da Allah, Allah shike kula da shi. To ne shi ma'anar alƙayyu, tare da cewa shi kuma a tsaye yake da kashin kansa, ba bai dogara ga kowa ba, dan shi kammalalle ne, cikakke ne, ba ya buƙatar komai daga kowa, ba ya buƙatar komai daga komai. Mun fahimci wannan insha Allah. To mu koma, sai ke cewa awal qayyum huwa alladhi qama bi nafsihi wa qama bi ghayrihi wa dhalika mustalzimun li jami'il af'ali allati ittasafa biha rabbul alamin. Shine kuma wanda ko a ce wannan kasancewarsa alqayyum yana lazimta cewa dukkan ayyukan da ya siffantu da su, to daga nan suke duk aikin da yake da yasu Allah madauki ya siffantu da su, wanda ya siffantu da shi, wato abin da suke tsaye da shi a rabbul alamin, wato ubangijin talikai Allah subhanahu wa ta'ala kenan, duk aikin da yake aikata wato ya shiga cikin wannan qayyumiyyar tasa. Ma'ana qayyumiyyar sa ta kunshi rayuwar da kuke da ita, mu bayin sa muke da ita, yake gudanar mana da ita. Qayyumiyyar sa ta kunshi ruwan sama da yake zubo mana, qayyumiyyar sa ta kunshi abincin da yake bamu, qayyumiyyar sa ta kunshi mu kwanta mu tashi lafiya. Kun bai tuna abin duk a cikin qayyumiyyar ne, ma'ana duk abin da muke ko rayuwar mu take gudana da shi karkashin ikon Allah, to wannan ita ce qayyumiyyar Allah. Haka wannan shine abin da malamin ke nufi da yake cewa dukkan sunayen Allah suna koma zuwa ga Al-Hayyul Qayyum. Da fatan kun gane wannan, dai kauli ne daga cikin abin da zamu zo mu magana wannan da ya shafi me yake nufi da wannan zancen. Sai shi min fi'lihi ma yasha'u, ne daga cewa shine ke aikata abin da yaso, duk ya shiga cikin wannan min al-istiwa'i, na daidaituwarsa akan al-arshi, wan nuzuli, da kuma saukarsa da yake mun yi magana akan wannan, wal kalami, da magana, wal qawli, da qawli duk da ma'anar sa magana, wal khalq, da kuma halitta, da ya halicci bayin sa. Duk wannan ayyuka ne da Allah yake yau da kullum, haka ne? To duk wannan yana cikin qayyumiyyar tasa. War razqi, da kuma arzutawa. Razq, ai mun sha magana akan lafazin razq, haka ake cewa razqu ba rizqu ba. In ka ce razqu shine siffar Allah din ta arzutawa, aikin da Allah yake na bamu arziki shine ar-razqu. Amma shi ainihin abin da ya bamu muke ci, shi ake ce mu ar-rizqu. Don haka abincinmu da muke ci, gero da dawa da shinkafa da sun suna zame rizq da larabci da kasra ra'u. Amma ar-razq da fataha shi kuma shine aikin Allah na bada arziki din. Kamar yadda al-khalq ana amfani da lafazin al-khalq yana nufin abubuwa biyu. Al-khalq bi ma'ana fi'lillahi ta'ala, wal khalq bi ma'ana al-makhluq shine al-maf'ul. Ma'ana in ka ce al-khalq zai zama ana nufin aikin Allah na halitta. Khalaqallahu ta'ala al-alama khalqan, Allah ya halicce wannan duniyar halitta hakikatan. To khalqan zaka ce shi masdarin zaka kawo, shi kuma abin da aka halitta din shi ma akan kira shi khalq. Hadha khalqullah, aruni madha khalaqa alladhina min duni. Kaga wannan halittar Allah ne, yana nufin makhluqillah. To wannan shi ma haka abin yake. In aka ce ar-razq ana nufin aikin Allah na halitta, sannan in ka za so ka ci ka fadi rizqi abin nan shi abin da ake ci din shine sai ka ce ar-rizqu shi kuma ba ar-rizqu ba wannan suna da bambanci da shi da al-khalqu da al-makhluq mu je ne sai ki cewa wan nuzul wal kalam wal qawl wal khalqi wal rizqi wal imatati da karban rai duk wani wanda kaga ya mutu waye karban sa Allah ne wal ihya'i da rayuwa rayarwa kai rayarwa ya rayar da wani shi kuma wannan duk aikin sa ne wasairi anwa'it tadbiri da kuma sauran nau'o'in gudanar da mulki gudanar da wato rayuwar halittar sa kullu zalika dakhilun fi qayyumiyyatil bari dukkanin wannan suna shiga karkashin qayyumiyyar Allah mahalicci insha Allah dai kuna gane abin da ke nufi sai ce wali hadha qala ba'dul mutaamu al muhaqqiqin wasu daga cikin malamai masu kwalkwale mas'aloli su bididdigin mas'ala su yi bincike nan yana ishara ne zuwa ga malam ibnul qayyim ibnul qayyim dai ne daga cikin waɗanda suka faɗi wannan lafazi ko wannan ra'ayi da zai faɗa yana cewa innahuma al-ismul a'zam wanda daga cikin malamai masu tahqiqi da bincike sun ce wannan sunaye guda biyu da al-hayyu da al-qayyum sunaye ismullahi al-azam kun taba jin wannan lafazi da ake cewa ismullahi al-azam ta wani bangare kuke ji kuna ji ana faɗa akwai wani ko wali ya san ismullahi al-azim ya san sunan Allah mafi girma ko ce sunan Allah mafi girma shine kaza akwai tattaunawar malamai akan wannan mas'ala shin Allah subhanahu wataala yana da suna wani guda daya da ake cewa ismullahi al-azim ko ko babu malamai sun tattauna wannan wasu daga cikin malamai kuma duka na sunna har akwai wanda suka yi inkarin ma cewa babu saboda su suna kallon sunayen Allah ba a cewa wani ya fi wani a cikin sunayen Allah haka suke faɗi ra'ayin su daga cikin masu wannan ra'ayi akwai malam at-tabari al-imam muhammad ibn jarir ibn yazid ibn ghalib at-tabari wanda ya dasu 310 yana cewa abinda ake nufi da ismullahi al-azam amma an samu hadisi ana nufin duk sunayen Allah gaba ɗayan su masu girma ne kuma mafi girma ne ko ne ba wani bambanci haka abul hasan al-ash'ari shi ma ra'ayin sa kenan da wasu dai daga cikin malamai amma magana mafi gaskiya mafi daidai shine lalle akwai ismullahi al-azam amma shin wani suna ne da Allah ya boye shi sai wasu yake sanar da su ko kuma yake nufi wannan bai zo da dalili ingantacce ba hadisai da suka inganta gaba daya a wannan babi na ismullahi al-azam hadisai guda hudu ne dukkanin su kuma babu wannan ishara zuwa ga cewa sunan a boye yake babu wanda ya san shi sai wasu mutane ana gaya musu a boye amma a wurin masu harkar tasawufi sun yi amfani da wannan sun magalkale sun kawo da hadisai wasu ba ma ingantattu ba suna kawo cewa wane wali ne kaza da kaza ya san ma ismullahi al-azam har a kissar annabi Suleiman mutumin da ya tafi dauko arshin Bilqis ai abinda mai Allah mai yake faɗa mana dangane da shi qala allazi indahu ilmun min al-kitabi wannan wanda yake da ilimi daga littafi iya abinda Allah ya faɗa kenan masu tafsiri ne suka zo suka ce ai ismullahi al-azam ake nufi amma ba hadisi ne ingantacce ya faɗi cewa wannan mutumi saboda ismullahi al-azam yayi amfani da shi yayi wannan abu amma malaman tafsiri fa sun faɗa ba cewa ne ba a faɗa ba amma ba da riwaya ce ingantacciya ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana wannan wasu malaman musamman shi malamin mai littafin da muke karanta malam Sa'idi yana da littafi da ya rubuta akan tafsirul asma'il husna ya bi sunayen nan al-asma'ul husna yayi musu tafsiri kowanne me ake nufi da kaza me ake nufi kaza da me ake nufi da kaza da ma'anoni masu kyau to a cikin littafin an tambaye shi maganar ismullahi al-azam yake cewa shi abin da yake gani bayan ya kawo waɗannan maganganu abin da yake gani ismullahi al-azam jinsi ne ba fardi bane ba wani suna ne guda ɗaya ba a'a jinsi ne na wasu sunayen Allah waɗanda idan an lura da su sun kunshi sauran sunaye saboda abin da suka kunsa mai na ma'anoni masu faɗi to sai ya kawo ce daga cikinsu akwai al-hayyul qayyum dinnan haka nan akwai zal jalal wal ikram shi ma suna ne da ya kunshi wannan haka nan lafazin Allahu shine asalin dukkan sunaye uluhiyya shi yasa wasu malaman a sabanin da aka samu dan an samu sabani a wannan masalar ya kai kauli 14 wasu ma malaman sun ce ya kai kauli wajen 40 menene ismullahi al'ab akwai malam Abdullah Dumaiji ya rubuta littafi akan wannan wajen shafi 150 akan wannan kawai ismullahi al'azam menene shi malam ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari yayi maganganu shi ma akan wannan matsalar har kawo waɗannan maganganun na waɗannan malamai kuma ya mai da martani cewa akwai malam Sheikh bin Baz yana da rubutu akai malam Abdurrazzaq Abdul Muhsin al-Badr shi ma a cikin littafin sa na fiqhul adiyati wal azkar yayi tanawulin wannan matsala din adun kula dai ismullahi al-azam na'am akwai amma wanne ne guda ɗaya da zaka ce kaza babu nassi da ke nuna haka mun fahimci wannan kace ko Allahu ne ko al-hayyul qayyum ne amma ko wanne malami yayi ijtihadi kamar da shi malam nan yayi ijtihadin sai yake cewa shi abin da ya fahimta kuma wannan ya fahimta ne akan wani abu zan zo ga mana shi yanzu kamar yadda malam ibnu qayyim din yayi ijtihadin cewa al-hayyul qayyum ne ya lura da ma'anonin da suke cikin lafazin al-hayyul qayyum yace sauran sunaye ma za su shiga ciki to shi ma shine abin da malamin yayi shi ma anan ko a wancan littafin da yake ga mana tafsirin asma'ul husna cewa wannan ismullahi al-azam jinsi ne ya kunshi sunaye da yawa duk sunan da yake ya kunshi ma'anoni da yawa na sunayen Allah subhanahu wataala to zai zama ismullahi al-azam kun fahimci wannan to su wannan hadisai ne da suke nuna wannan manya daga cikin hadisai guda biyu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutumi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya fadi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda numfashi nake hannunsa wannan mutumin mai wannan addu'a ya roki Allah da sunansa mafi girma din nan wanda in an roke shi da shi yake amsawa to anan kaga wa in kazo wannan hadisin wannan sunan zaka dauko cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu ya Allah ina roƙonka ina tawassuli saboda kasancewar ni ashhadu na shaida annaka cewa kai anta Allahu kai ne Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga sunaye da yawa ne a cikin wannan hadisi to amma sai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mutumi ya roki Allah da sunansa mafi girma wanda in an roke shi baya mai da roko yana amsawa wata rana kuma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutumin daban yana wata addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta almannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram shi ma sai fadi irin wannan maganar akai cewa na rantse da Allah wanda numfashi nake hannunsa wannan mai addu'ar ya roki Allah da sunan da in an roke shi da shi baya mai da addu'a yana karbata to kaga wannan shi yasa sai malamin malamin Sa'adi haka nan Ibn Qayyim kowa gurgurdun isha sai ce to ashe kenan abinda ake nufi majmu'an wasu sunaye ne ko kuma wani suna ne guda daya wanda dai ya kunshi ma'anoni masu yawa wanda in an roke Allah madaukaki da su zai amsa kaga nan ai ba suna ɗaya aka faɗa ba shi ma a wannan hadisin kamar yadda hadisin farko ma ba suna ɗaya aka faɗa ba kuma akwai sunan da akwai shi a can babu shi a nan akwai wanda akwai a nan babu shi a can shi yasa wasu su ce al-hayyul qayyum ne wasu su ce zul jalal wal ikram ne badi as-samawati wal ard ne wani ya ce a'a Allahu din ne kasancewar Allahu wannan wasu daga cikin malamin malam bin Maz ba yana faɗin wannan Allahu shine ismullahi al-azam shi sunan Allah saboda shine sauran sunaye ake bayanin su ta hanyar sa shi ba a neman bayanin sa ta hanyar sauran sunaye ban sani ba ku gane wannan misali zaka ce Allahu huwa ar-rahmanu huwa ar-rahimu huwa al-maliku huwa al-quddusu ko Allah shine ar-rahmanu shine kaza shine kaza shine kaza amma baka cewa al-quddusu huwa Allahu ar-rahmanu huwa Allahu saboda me shi lafazin Allahu kowa ya san shi baya bukatar bayani shi yasa sai wasu malaman suka ce in mun lura da haka sunan Allahu to shine mafi girman ko shi ake nufi da ismullahil a'zam saboda sauran sunayen ta hanyar sa ne ake gane su shi kuwa ba ta hanyar su ake gane shi ba Allah ya sa ku gane wannan za ka da wannan suna cikin maganganun malamai in ko duba wadannan littafai da na ambata za a samu dai karin bayani musamman akan wannan mas'ala din da haka dai ismullahil a'zam akwai amma wanne ne babu tabbas illa amma lalle yana nan cikin ɗaya daga cikin waɗannan hadisai guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wannan mai addu'ar ya roki Allah da sunansa al-a'zam tunda shi amfani da wannan ismullahi al-a'zam din wanda in an roke shi da shi baya raddi kaga yanzu zaka iya cewa daga cikin addu'ar farko mai addu'ar farko yace Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah to kaga daga nan fara anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد sai sai Allah wannan bawon Allah ya roki Allah da sunansa wanda shine al-a'ad ta biyu kuma cewa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta al-mannan badi kaga akwai al-mannan badi as-samawati wal ard ya zal jalalul ikram to kaga nan gudana mai fada uku da kuma ƙarin sauran abin da ya gabatar na yabo ne da jinjina ga Allah subhanahu wataala to kaga zaka iya cewa duk waɗannan suna cikin jumlatul asma'il husna kuma lalle a cikin su akwai ismullahil azam in muka lura da wannan kenan zamu ce ashe kenan ismullahil azam ba wai koyayye bane wasu mutane kawai ake gaya ba a'a sunan Allah wanda saboda fadin ma'anarsa ya kunshi sauran ma'anonin sunayen Allah shine ismullahil azam Allah ta amfince ba to mu bashi iya wannan na
saboda wannan
Allah ya ce ya halatta in dai wannan ne amma ai kaga duk wani suna mallan yana tambaya ne ya halatta mutum shi ma ya zabo su sunayen da ban yi addu'a da su kwarai ai shine abin da Allah madauki ke nufi walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha Allah yana da sunayen mafi kyau don haka ku roƙe shi da su waɗannan sunayen ku yi amfani da su ku kira shi ku ce ya rahimu irhamna ya rahmanu irhamna ya razzaqu irzuqna ya alimu allimna ya fattahu iftah alaina ku shine ma'anar wannan ka roƙi Allah da sunayen nan nasa kowanne amma nan zancen da muke ba wannan bane zancen da muke shine shin akwai ismullahi al-azam ko babu akwai wanne ne Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana mana suna kwaye dai ba amma akwai wani tarin sunaye ya wasafta su da cewa sune a'ada shine mu kawo dannan hadisi kamar yadda malami suka ambata insha Allah an fahimta to mu je mu ci gaba sai yake cewa wa hadha qala ba'dul muhaqqiqina innahuma al-ismul a'zamu alladhi idha du'iya Allahu bihi ajab shi yasa ma wasu daga cikin malamai masu tahqiqi suke cewa waɗannan sunaye guda biyu wato al-hayyul qayyum sune ismullahi al-a'zam wanda idan aka roki Allah da su Allah yana amsawa sai ce wa idza su'ila bihi a'ta kuma wanda idan aka roki Allah da shi yana bayarwa wa min tamami ayatihi wa qayyumiyatihi to yanzu kuma zai kawo mana zai zo mana tafsirin la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yanzu abin da ya shafi al-hayyul qayyum an fahimce shi to sai mu ci gaba sai ce to ƙarin bayani ai ƙari akan wancan bugu da ƙari daga cikin abin da ke nuna mana qayyumiyyar Allah shine wannan abin da zai zo kasancewar la ta'khudhuhu sinatun wala nawm domin in an ce al-qayyum me ma'anar al-qayyum tsayayye da kansa kuma mai tsayuwa da wani ma'ana mai lura da wani to mai lura da wani lalle ya zama a kowanne lokaci a fada yake a fadakake yake a fadake yake ma'ana babu zancen bacci babu gengedi to shi yasa yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yana ƙara fassara mana al-hayyul qayyum ne sai yake cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi shine sina sina da kasaran sinu sinatun shine annu'as gengedi wala nawmun haka nan bacci duk ba sa kama shi bacci alama ce ta me ta gajiya saboda an gaji ana bukatar a huta shi yasa malamai a gurgurdan hadisi akwai hadisi kuma sun inganta cewa aljanna ba bacci aljanna ba bacci saboda me domin bacci tawaya ne tawaya ce mutum yana shiga wani hali da za a raba shi da rayuwarsa inda bacci Allah mulki ya kira shi wafati cikin alqur'ani ashe tunda bacci kamar da Bahaushe ma ke cewa kanin mutuwa ne ko to a qur'ani ma mutuwa ce sunan sa mutuwa kamar an zara ran ne na wani lokaci sai a dawo masa da shi duk da cewa yana numfashi amma bai san abin da ake ba cewa ka shiga wani hali baka san abin da ake ba kamala ce ko tawaya tawaya ce dan haka shi yasa ɗan aljanna kamar da wasu hadisi suka tabbatar ba sa bacci saboda a bar su su ji dadin komai dadin su ji shi suna ganin sa suna jin sa kar a samu wani abu ma na dadi wani zai ce to ai shi baccin shi kansa ai dadi ne tunda hutu ne to ai da ba ai samu da ba a samu tawayar gajiya ba da ba a bukace shi ba ko ba haka bane saboda an gaji ne sai aka bukaci a huta shi yasa aka yi bacci in ba haka ba in mutum zai iya zama ba tare da bacci ba to yafi masa Allah mun ke samu dace don haka Allah subhanahu wataala baya bacci domin da yana bacci da wani abu a cikin halittarsa sai ya faru bai sani ba ko to sai aka ce gyangyadi ma kuma baya kama shi galibi bacci ana yin sa ne wani in ya zaba ya so ya je kwanta in ya gaji in kuma mutum ya dauki bashin sa da yawa to sai dai kama shi shi yasa aka yi amfani da la ta'khudhu sinatu saboda galibi fin karfin mutum yake sai ya rinjaye shi kana zaune duk yadda kake so ka dage ba za ka yi bacci ba in lokacin sa yake kai kawai sai aga kana gingidi ba tare da zabin ka ba to kaga wannan shine al-akhdha shine ake nufi da akhdahu ya kama ka ya rike ka ya fi karfin ka duk wanda kuwa za a ce wani abu ya kama shi to an fi karfin sa Allah ko ba abin karfin sa don haka ba ka bacci da gingidi ba sa kama shi to sai yake cewa la ta'khudhu sinatun wala nawm sai yace wasinatu an-nu'asu sai kuma yace lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard lahu wannan suna cewa jarum wa majrur khabar ne muqaddam ma din nan mausula ce wanda tana nufin shine mubtada ai ma fi as-samawati ai alladhi fi as-samawati wal ard الشيء الذي كو الاشياء التي في السماوات والارض له dukkan abin da ke sama da abin da ke kasa to nasa ne malume suka ce gabatar da lahu din kafin ma fi samawati yana koya mana hasr yana nuna mana sun takaitu gare shi ne ba na kowa bane domin da cewa akai ma fi samawati wa ma fi al-ard sannan a ce lahu to za a iya atafin wani akan lahu din sai a ce lahu wali ghairihi a larabci za a iya yin haka to amma yana daga cikin kamala a larabci na tabbatar da wani abu a ce wato nafiyu ya gabato gare shi ko kuma a ce wani dai abu na asr na takaitawa ya gabata kafin a kawo tabbaci cewa abu kaza nasa ne kafin a faɗi abun sai da aka tabbatar da mulkin nasa ne sannan aka faɗi abun ma wannan ya nuna ba dama a zo a iya akadun wani tare da shi a ce sun yi mallaka tare za ka wannan ya nuna mana shi kadai ya mallaki dukkan abin da ke sama shi kadai ya mallaki dukkan abin da ke kasa nan ya ce as-samawati kasa kuma bai sai mata al-ardin ba as-samawati da jam'i haka ne kasa kuma da me da mufradi guda ɗaya aka faɗi suka ce amma duka nan yana nufin mufradin shi ma jinsi yake nufi yana fi jinsin al'ardu saboda ya tabbata a ƙur'ani cewa ƙasa ma ninkin bakwai ce ko kamar yadda Allah mulki faɗa cikin suratu talaq wa min al'ardi mithluhunna ay mithlu as-samawati kamar yadda samai suke kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya faɗa al-ardina sab'a ƙasa ita ma guda bakwai kamar yadda ya ambaci cewa duk mutumin da ya ci filin wani da zalunci ran tashin alkiyama haka za a zo a nada masa wannan abin da ya ci na amanar wani a wuyansa a jefa shi min سبع السماء من 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 الأرضين السبع أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما نادق قسم بقي هكذا لك يعود شيئا ما سأذهب الله ما بكي يتعلم وانا دي أمنا منا سمي بقيني قسم كما يدى سميتك قد بقي وانا دي أبن دي أبتا أنا كنا سيكي شو أي هو المالك الله شيني مملك وانا أبو بوا وما سواه مملوك duk abin da ba Allah ba to abin mallaka ne akwai mamallaki akwai abin mallaka Allah shine mamallaki mu dukkanin mu baki daya da mutun da aljanna komai da kake gani to menene mu mamluk yau mu abin mallaka ne Allah ne mallake mu wa ma siwahu mamlukun haka ko ai huwal maliku wa ma siwahu mamluk wa huwal khaliqu arraziqu Allah shine mai halitta kuma mai arzutawa almudabbiru mai gudanar da tsare-tsare mai administering duniya ta gudana yadda yake so wa ghayruhu wani wanda ba shi ba kuwa makhluqun abin halitta ne halittarsa akai marzuqun abin baiwa abinci ne shi ake ciyarwa shine abin a bashi arziki wa mudabbarun ana gudanar da rayuwarsa ne la yamliku li nafsihi wa la li ghayrihi mithqala dharratin fis samawati wa la fil ard shi wani wanda ba Allah din nan ba mai mallaka wa kansa ko gurgudan kwayar zarra ba a cikin samai ko a ƙasa wanda za a ce wannan mallakar sa ne ko a ce ya mallaka wa wani wanda ba shi ba duk wani wanda ka ganshi a duniya to Allah ne ya bashi aran abin da yake rike da shi ya mallaka amma ba nasa bane shi yasa zaka ji Bahaushe yana cewa an ba mu aro lalle aro ne kai amfani da shi shi yasa aka ce in kana da shi ka taimaka wanda ba shi da shi saboda shi ma ba san shi ne baya yi ba bai bashi ba jarabawa shi haka Allah ya sa mutane wannan yafi wannan kunnin yafi wannan amma duka Allah ne ya bawa kowa to shine abin da ke nufi cewa ashe kenan ya zama shi wannan duk wanda ba Allah ba to bai mallaki komai ba laga kansa wala ga waninsa ko da kwayar zarra bai mallaka ba a sama da ƙasa fali hada qala dan haka ne shi man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wane ne wanda wannan tambaya ce ma'anarta nafiyu tambaya ce ta inkari istifhamu inkar ai la ahada yashfa'u indahu illa bi idni babu wani wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izinin Allah babu wani wanda zai zo ya kafafa ya ce ya Allah ni zan ceci wani sai da izinin Allah wannan shi ake ce ma ceto asalin ceto dama shine me haduwar abubuwa guda biyu lijalbi manfa'atin aw lidaf'i madarratin abu daya ya hadu da daya su zama biyu dan su taimaka a samu wani amfani ga dayan ko a tunkude cuta daga gare shi shine ma'anar ceto a nan duniya akwai ceto ka bi ta wurin wani babban mutum saboda darajar da yake da ita a wurin wani babban mutumin da ya fi shi ka ce da Allah ina son aiki ko ina son karatu neman admission a wuri kaza neman aiki a wuri kaza to saboda wane ko agun yake ko an san shi agun zai iya zuwa ya sa baki a taimaka a baka aikin nan ko karatun misali to wannan wanan me yayi shine yayi shafa'a ya hadu ne da kai da shi kai fardi ne shi ma fardi ne da kai da shi da kuka hadu sai kuka zama shafa'i da ku wutiri ne kowa shi kadai ko shine asalin abin da ake nuna ma da wato shafa'a da kai da shi kuka hadu ka taimaka masa dan a samun masa abin alherin da yake so to a lahira akwai wannan ko babu akwai ceto ko ba ceto tabbas akwai ceto Allah subhanahu wa ta'ala kun ga irin ayoyin da ya gama kun ga nan ya ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni mu'tazilawa a irin wannan siyaki na alqur'ani suna fahimtar wai ai ba wani abu mai suna ceto tunda dama su a gurin su dan adam khaliqu af'alihi dan adam shike halittar aikin sa amma ku gane af'alin dan adam da ake cewa yana halitta a gurin mu'tazilawa suke nufi na abin da ya shafi lada da alhaki in yi aikin alheri a bashi sakamako yayi aikin zunubi a bashi mai zunubi shi ake nufi to shi suke nufin cewa dan adam shine mai halittar aikin sa to kuma suna cewa har yanzu dan haka duk mutumin da ya jawo kansa laifi ba wanda zai zo ya cece shi dan haka ba zancen a ceci mutum daga shiga wuta ya fito ya koma aljanna in ji mu'tazilawa suka ce a duk qur'ani babu magana ceto sai suka kawo ai wannan ayoyin da ake kawo in ka lura da kuma mafi yawan ayoyin alqur'ani dangane da ceto sun zo ne da wata irin siga da sigar korewa da isbati bayan istisna'i ko man zallazi yashfa'u indahu sai ta illa bi iznihi wane ne mai ceto a wurin sa sai da izinin sa ai mana babu wanda zai ceto a wurin Allah sai da izinin Allah to anan in dai mutun yana da hankalin fahimtar lafazin larabci me zai fahimta tsakanin da Allah ceton nan akwai shi ko babu
akwai
me Allah yake korewa ceton ayi shi ba tare da izinin sa ba shi Allah yake korewa kuma wannan uslubi kamar da mutun zai gani a wurare da yawa cikin alqur'ani cewa wala yashfa'una illa liman irtada shi ma kaga yazo da nafi ne ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai suka ce a gashi nan shi ceton ma wai ko ina da sai da illa illa ake tabbatar da shi sai malamai suka ce musu ai saboda ku la'alla gwarawa ne ko ba ku fahimci larabci ba in ba haka ba abu a ka'idar larabci abunda aka tabbatar da shi bayan nafi yafi karfi ma yanzu la ilaha illa Allah da Allah ya tabbatar mana a wurare da yawa a Qur'ani cewa kar abautawa kowa sai shi ba sai da akai nafi ba sannan aka zo da illa aka isbati in ka ce duk abin da sai da illa sannan ya tabbata ba shi da karfi ba za a iya tabbatar da shi ba sai ta hanyar haka to har la ilaha illa sai ka ce baka yadda da isbati ita a Qur'ani saboda me Allah madauki a wurare da yawa dama da sigar isbati yake kawo ai nafi kafin isbati sai da ce la ilaha sannan a ce me illa Allah saboda yi wannan uslubin ya fi ƙarfi wajen tabbatar da bauta da cancantar daga Allah banda wani domin a larabci suna cewa da cewa za ka yi Allahu ilahun kaga mubtada da khabari ko Allah abin bauta ne kaga wannan ai ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai to su mu'tazila haka suke so su ga an ce shafa'a ga Allah sai su yadda akwai shafa'a to ba haka ake ba Allah dan ya fi kowa dama ba a makwatanta ba shi ne ya halicci kowanne yare duk magana in ya yi ta ba za ka ci masa gyara ba da ya ce la ilaha illallah to wannan uslubin ya fi ƙarfi da a kan ka ce Allahu ilahun in ka ce Allahu ilahun hadha la yamna an yakuna hunaka alihatun ghairullah baya hana a ce akwai wani allan ba Allah ba in ka ce Allahu ilahu yanzu misali ka ce wane sarki ne a garinsu wannan baya hana a samu wani sarkin ma shi ma a garinsu ko ba ka ba amma in ka ce la ilaha babu abin da ya cancanta a bauta masa babu wani abu ilahi da cancanta sai ka ce illallah to wannan tabbatarwar ta fi waccan ƙarfi ka kore kofar samuwar wani wanda ba Allah ba to shi ma wannan uslubin haka yake cewa babu ceto a wurin Allah sai da izinin sa ashe akwai ceto amma ba a yi ne sai da izinin sa to me izinin ceto a menene sharuɗan ceto malamai sun ce sharuɗan ceto uku ne na farko izinin Allah na biyu yardar Allah ga shi mai ceton yardar Allah ga kuma wanda aka ceta wanda za a ceta waɗannan abubuwan uku sai an same su sannan ceto ya samu ga mutum ashe kenan in Allah bai yadda da kai ba kai bawan Allah to ba dama ka samu ceton kowa ma ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu ba saboda me kai din baka cancanci abun ba Allah bai yadda da kai ba koda kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in baka yin wasu abubuwan daidai kana aikata abin da ba Allah baya so in Allah bai yadda da kai ba to ba zai karbi ceton kowa ba dangane da kai kun gane wannan abu ashe kenan in mutum na son ceto to ya samu waɗannan abubuwa su tabbata ya samu Allah ya yarda da shi tukuna Allah subhanahu wataala da yake shine mai hikima sai hada mana waɗannan sharuɗan guda uku a aya guda a cikin suratul najm yana cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u sai dai me wa yarda wa kam ai da yawa daga cikin mala'iku a sama suke wanda suke sama la tughni shafa'atuhum shay'an ceton su baya wadatar da komai ashe kenan suna da ceto amma ceton nan baya wadatar da komai illa min ba'di an ya'zana Allah, sai bayan Allah ya yarda ya bada izini, ya bada izini. Shi sama malamin suke cewa wai me wannan wannan izini din rantashin alkiyama, in Allah subhanahu wataala ya so ya bada damar ai ceto, to shi yake bada izini, sai a ce ina wane dan wane yana cikin hali marar dadi, sai a ce ina wane kuma dan wane, fito ka cece shi. Allah ne zai ce ai wannan, kaga shi kenan ceton a hannun wa yake? Qul lillahi shafa'atu jami'a, haka Allah ya faɗa, ceto da ma gaba daya na Allah ne. Ashe kenan ba kai zaka zabu wanda kake so, la ilaha illa ba kai zaka zabu wanda kake so ya cece ka tun anan duniya ba, ka makalkale masa ka ce gashi ya cece ka, amma ka kama Allah. Ya Allah ka sa mu cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su, shikenan. Ashe kaga wannan bai ƙaryata ceto ba, mun yarda da akwai ceto, amma wake bada damar ai ceto? Allah ne shi zai bada izini. Na farko karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi sa wasu suke cewa wai to me fa'ida in har sai mutum an bada izini ne sannan ai masa, sai malamin suke cewa ai da ma asali Allah ya ce ai ceton ne dan ya girmama wanda za a ceta, dan ya girmama shi ma mai ceton. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana da girman sa ba, amma ya Allah ya bashi al-maqamul mahmud. Menene al-maqamul mahmud? Shine wannan ceton ash-shafa'atul kubra wanda Allah madauki zai bashi ran tashin al-qiyama. Za a je gun Annabi Adam ya ce a ban isa ba, Annabi Ibrahim ya ce bai isa ba, Annabi Musa ya ce bai isa ba, Annabi Isa duka, sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce tawace ni na cancanta, ya je wurin Allah subhanahu wataala kuma ya bauta masa da wasu lafuzzan da Allah ne zai koya masa a ranar. Sannan Allah madauki ya ce ya daga kansa ka roƙa a baka. To wannan shine al-maqamul mahmud. Yanzu ko an yi wannan ko ba ai wannan ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja ko ba shi daraja? Yana da darajar sa. Ashe a ƙara tabbatar masa da darajar nan bainal mala'i, a gaban halittar duniya baki daya na farko da na ƙarshe, ai karramawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ma wanda za a ce a cece shi din karramawa ce gare shi, don haka ceto asalin sa izini ne daga Allah, karramawa ce daga Allah. Malamin suka ce wannan aya illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda, nan ya faɗi wa yarda bai kawo ma'amulin ta ba, maf'uli ba, bai ce wa yarda anil shafi'i wal mashfu'i ba. Malamai suka ce ai wannan hazfin ma'amulin dalla alal umum, ya nuna mana ma dama to kowa din ya shiga ciki. Nan ya shiga cewa sai an yarda da mai ceton, sai an yarda da wanda za a ceta, in ba haka ba mutum ba zai samu ceto ba. Muna fatan Allah madaukaki ya samu cikin waɗanda za su samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Muna roƙonsa kuma ya ƙara mana ilimi mai amfani. Ba mu ƙare wannan gefe ba, inda dole mu tsaya haka ya zama cewa darasinmu na gobe za mu ci gaba da inda yake cewa ya alamu ma baina aidihim, ko mu ƙarasa karatun nan ko lokacin ya ƙure. Za mu tashi inda yake fa shafa'atu kullu halillah, nan ne ko manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni, yaso sai mu dora akan gaba inda yake cewa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi mai amfani, Allah ya ba mu yaqini da sabati da tabbata akan abin da yake shine daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu dace a wannan wata mai alfarma, ya zama muna cikin wato bayin da za a gafarta mu zunubansu. Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu. Allah ya yi mana rahama, Allah ya ƙara mana ruwan sama mai amfani da wadata wanda zai haifar mana, kuma ya bamu arziki, wato Allah madauki ya bamu arziki na abin da zamu ci ta hanyar sa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum assalam.